Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan hantsin radon Laraba 8 ga watan Mayu shekarar 2019 akan mitoci 17.25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya. Sai kuma Alfa Radio na birnin kuma sun gana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da hantsi. Baba ya koma kere ne tare da Sarfilu Hashim Gumel. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. To kuma kun gama jin labarai zamu kawo muku maimaicin shirin ciki da gaskiya. Akwai kuma sharhin jaridu da kasar Kabaru. Sai kuma sakonni da ka aika mana. Haka zalika muna dauke da nasihar watan Ramadan daga Malam Abdulwahab Muhammad. Amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Jiya Talata an saki ƴan jaridar kamfanin lancin labaru na Reuters biyu da gidan yari waɗanda ke bayar da rahotannin abubuwan da ke faruwa a rikicin Rohingya a Myanmar bayan kwashe watanni 16 a ɗaure. Sakin nasu ya biyo bayan tashi tsaye da kafofin yaɗa labarai da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi. Yayin da Walon da Kyaso suka fito daga gidan yari manema labarai sun zagaye su an sake su ne ƙarƙashin wani shirin afuwa da shugaban ƙasa ya yi wanda ya haɗa da fursunoni sama da 6,000. Kama ƴan jaridun da aka yi cikin watan Disamba shekarar 2017 ya mayar da su fitattu a faɗin duniya sun kuma zama wata alama abin da ke faruwa a Myanmar na cin zarafin ƴan jarida ƙarƙashin shugaba Farar Hula kuma wadda ta taɓa samun lambar yabo ta Nobel shugaba Aung San Suu Kyi. ƴan jaridar dai sun ɗaga mutane hannu tare da yin murmushi lokacin da suka fito daga gidan yari. Shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin Amurka Mitch McConnell ya ce yanzu lokaci ne da ƴan majalisun za su bar maganar binciken da ya dade ana yi na cewa ko ƙasar Rasha ta yi shishigi a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2016 duk da kokarin da ƴan jam'iyyar Democrat na majalisar wakilai ke yi na binciken shugaba Donald Trump da gwamnatinsa. A rufe wannan batu, McConnell ya ce a zauren majalisa ya ƙara da cewa batun wannan binciken da ya kwashe shekaru biyu ana yi ya zo ƙarshe. Manyan shugabannin ƴan jam'iyyar Democrat cikin gaggawa sun yi watsi da abin da McConnell ya faɗa. Shugaban ƴan jam'iyyar Democrat a majalisar dokoki Charles Schumer ya kira kalaman McConnell da cewa wannan wani yunkuri ne na rufa-rufa, yayin da ita kuma kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi ke cewa wannan ba hujja ba ce, batun yana nan bai ƙare ba. Rahoton Mueller yana nan ana jayayya a kansa a majalisar wakilai da ƴan jam'iyyar Democrat ke da rinjaye. Dan majalisa Gerald Nadler ya ce kwamitin shari'a da yake shugabanta zai kada ƙuri'a a yau Laraba kan ko majalisa za ta kama Attorney General William Barr da laifin kawo majalisa cikas saboda ya ƙi miƙa cikakken rahoton Mueller mai shafuka 448. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kai wata ziyarar baza ta ƙasar Iraki duk da cewa zaman ɗarɗar na ƙaruwa da ƙasar Iran bayan da wasu bayanan sirri suka nuna cewa Iran ta ɗauki makami mai linzami ƙira ballistic ta jirgin ruwa a gabarta. Gidan talabijin na CNN ne ya fara fitar da rahoton wanda yake ɗaya daga cikin alamu masu yawa na cewa Iran tana shirin kai wa dakarun Amurka hari a yankin, kamar yadda wani jami'in gwamnati ya shaidawa kamfanin lantin labaru na AP. Jiya Talata, Pompeo ya soke shirin tafiyarsa da aka yi zuwa ƙasar Jamus, ya kuma kai ziyarar baza ta zuwa Baghdad domin ganawa da Prime Minister Iraki Abdul Mahdi domin ya sanar masa abin da ke faruwa game da Iran. Jami'an Amurka ma suna ƙoƙarin ganin jirgin yakin Amurka na USS Abraham Lincoln da ke ɗauke da jiragen yaƙi sun isa yankin domin mayar da martani ga barazanar ta Iraq. Cikin wannan makon al'ummar musulmi a duniya suka fara azumin watan Ramadan, amma ƙasar Sudan dubban masu zanga-zanga ne suka ce ba za su bar zaman dirishin ɗin da suke ba a kofar headquarters sojoji inda suka kwashe wata guda suna zaune har sai sojoji sun miƙa mulki ga gwamnatin Farar Hula. Wannan lokaci ne na murna a babban birnin ƙasar Sudan yayin da masu zanga-zanga suka kwashe wata guda suna zaman dirishin wanda ya sanadiyar kawar da shugaban ƙasa Umar al-Bashir daga kan mulki. Duk da azumi da kuma zafi, masu zanga-zangan sun yi rantso ba za su bar wajen da suke ba har sai sojojin da ke rike da mulki sun miƙa shiga Farar Hula. Daga ƙarshe yau Laraba a ce ake cika shekaru 74 da kawo ƙarshen yakin duniya na biyu a Turai, lokacin da manyan daulolin duniya suka samu nasara akan shugaban ƙasar Jamus Adolf Hitler da makarrabansa. Duk da yake wannan rana da ake kira VE Day ba daukata da matsayin wata babbar rana, amma a fadin Turai da sauran kasashen tsohuwar kungiyar tarayyar Soviet ana bikin tunawa da wannan rana. Ba za a taba ganin gaskiyar yawan wato ba a taba sanin gaskiyar yawan mutanen da aka kashe a yakin duniya na biyu ba, amma masana tarihi sun yi imanin an kashe mutane akalla miliyan 35 ciki har da Yahudawa miliyan 6 da masu aƙida fifita farfata da ake kira Nazi suka kashe. Ranar 7 ga watan Mayu na Jamus ta miƙa wuya, inda General Alfred Jodi dake wakiltar abin da ya rage na shugabancin jam'iyyar Nazi ya saka hannu akan wasu takardun miƙa wuya a headquarters wato General Dwight Eisenhower dake birnin Reims a ƙasar Faransa. Takarda ɗaya ga Burtaniya, ɗaya ga Faransa, ɗaya kuma ga kungiyar tarayyar Soviet, ɗaya kuma ga Amurka. Shugaban Amurka na wancan lokacin Harry S. Truman ya fara wato da Prime Minister Burtaniya Winston Churchill sun ayyana ranar 8 ga watan Mayu a matsayin ranar VE Day wato ranar samun nasara.
Tarfe lahashin gumar kenan ku saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla nan ba dadewa ba za mu kawo muku maimacin shirin ciki da gaskiya, amma kafin nan bari mu shakata da wannan waƙar da ke zuwa.
Gifted and Safi Ramadan Mubarak, Holy Records.
Ramadan Mubarak, لكل مسلم شعر الذي فيها ينزل القرآن. Happy Ramadan to all Muslims. The Quran is in this holy book.
شهر رحمة ريح بذكر يا شهر رمضان ذكر رجي لقاء قرب ربي ذكر روحي وقلبي تبصى
da
Abdullahi a gaida Hadi Muhammad Sha'ban kenan da wannan wakar. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku wannan shiri.
Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda muka ambata a shirinmu da ya gabata cewa wannan mako zamu gayyaci dan majalisar wakilai Garba Chedi daga mazaɓar Bala daga Sau a jihar Taraba. Mun samu nasarar zantawa da shi bayan jiransa da ya dawo daga Umara. Garba Chedi dai kamar yadda aka fi sanin sa ya amince da cewa shi ya dauko belin waɗanda ƴan sanda suka damke da gallazawa dattijan makiyayi Alhaji Gambo da iyalansa ga tsohon amininsa Alhaji Nagandu a jihar Taraba. Alhaji Gambo dai ya bayyana wannan shiri cewa Alhaji Nagandu ya hada kai da madugun ƴan banga a mazaɓar Bala daga Sol da aka fi sani da Shaibu Garbabi. Suka cinye masa shanu, hada baki da yin fyaɗe ga ƴarsa da ma neman halaka shi ta hanyar gana masa azaba kala-kala. Dan majalisa Garba Chedi a wannan zantawa yayi bayani da nuna ya karbi belin waɗanda ake tuhuma ne dan ƴan mazaɓarsa ne kuma akwai wani hukunci na kotu. Ku biyo mu domin jin bayanansa.
To alhamdulillah sunana Garba Chedi dan majalisar tarayya daga mazaɓar Balegasol ta jihar Taraba.
Honorable Garba, kamar yadda kake sauraron wannan shiri na ciki da gaskiya, mun so tun farko mu samu mu zanta da kai. Allah bai yi ba har ka tafi umra ka dawo. Muka faɗa wa masu sauraro ko muka musu alkawari da yardar Allah wannan sabon shiri za ka shigo shirin domin yin bayani kan ƙorafin da waɗannan Fulani suka yi kan wasu mutane da ka ɗauki belinsu waɗanda har aka kawo su Abuja. Kuna farko me za ka ce kan wannan shiri da ka ji aka fara wanda ya shafe ka?
To, da farko dai a wannan dinda faru shi ne kwaɗo ne a kogo a kogo a kwance. Idan ba bayani aka yi mutane ba za su yi gane ba. Da farko za mu iya dubawa shin beli kam halal ne? Nigeria ta yadda da mutum ya yi beli? A nan gaskiya beli halal ne. To a nan ya kamata a tafa mana domin mun yi abin da doka ya ce a yi beli. Sannan kuma waɗannan mutane da aka yi beli su wane ne? Mutane ne wanda suka fito daga mazaɓarta, ni ne nake wakiltarsu. Kuma wakilci ba magana ne na kawo mana ruwa, kawo mana wuta, gyara mana kwalbati da sauransu ba. Hatta ma za ka kare mutuncin jama'arka. Kuma ni wakili ne wadda idan jama'a ta tana cikin wani hali ba zan gudu ba. To shi yasa na zo na yi belin waɗannan mutane ta bisa yadda doka ta tanada.
Honorable Garba, kafin kai nisa. Kafin kai nisa a waɗannan mutane ma da suka kai wannan ƙarar ai mazauna ne na wannan yankin naka, su ma za a iya cewa sun da sun daɗe ma wannan waje suna zaune kamar har da su ma kana wakiltar su a majalisar wakilai ta tarayya.
Kwarai kuwa. Har da su ma ina wakiltar su. A nan abin da nake son mutane su sani, waɗannan mutane da ake cewa na belin su beli ne kaman ba beli ba. Domin me? Domin mutane ne wadda ƴan sanda suka kai su kotu, suka gurfanar da su a kotu a gaban mai shari'a Justice M. Balani na yankin Abuja a Gwagwalada. Sannan sai ƴan sanda ana cikin shari'a, ƴan sanda da kansu suka rubuta takarda wa alkali suka ce mun janye wannan shari'a. Alkali kuma yake to tunda kun janye wannan shari'a na fas da ita wadda ake kira stroke out, yake ya barar da wannan shari'a. Bayan haka kuma waɗannan Fulani da aka kule aka tsare su yake a sake su. Shine muka samu wannan takarda muka kai wa ƴan sanda muka ce waɗannan Fulani da kotu take a sake su, an sake su kun sake kun kama su. Shin ku kam ƴan sanda ba ku bi dokan kotu ne? Sai suka tambaye ni ina takardar shari'an nan, na ɗauki takarda na ba su. Sai ɗaya daga cikin ɗan sanda mai suna Sajin Ibrahim Lawan ya sa hannu ya ce to a bani waɗannan Fulani. To a nan ni ina gani na taimaki ɗan sanda ne ma na cewa su bi abin da kotu ta ce, ba wai kuna yi belin su ba. Mutanen nan kotu ne ta sake su, takardar yana hannuna, takardar yana kotu takaddan yana wajen yan sanda saboda haka kaji yadda magana take
garba garba idan aka duba kotu za ta iya bada bailin mutum amma saboda wasu laifuka wanda suke biyo baya yan sanda za su iya sake gayyatar mutum ko su sake rike shi kin ka bincika wannan bangaren na
tsarin doka abinda nake ga maka alfa kotu ba wai bailin su ta bayar ba kotu ta yan sanda suka rubuta takarda suka ce sun janye to wannan shari'a mun farar da ita ga takardan ga kanan kana garin ta wajen da alkali yake to tunda kun danne wannan caji da so fulani ni kuma wannan case a turance yake it's hereby struck out inji wannan alkali na wannan babban kotu to ka saboda haka ba wai kotu ta bada bailin su ba kotu ta sallame su ne fatakata ni kuma abin da mun zaki
honorable akan cewa
kusuri abinda kotu ya faɗa ba
wato akan dama idan aka yi shari'a ko da yake dama cikin wannan bamu kawo maganar cewa bamu da labarin cewa an je kotu
ne zan ce magana ko ne a kotu a kogo a kwance
abinda muke faɗa idan aka yi irin wannan shari'a kotu za ta iya kora karamar kotu wani rubul garba garba abinda nake so na ja hankalinka in ma an je kotu ana iya kotu tana iya sallamar mutane amma in karamar kotu ce za a iya ɗaukaka ƙara har zuwa kotun koli wasu shari'un za ka ga an fara su daga karamar kotu sai kotun ɗaukaka ƙara ta ce kotun karamar ta yi kuskure a sake wucewa kotun koli kafin a gama shari'a kuma shin garba garba ma kafin mu yi nisa shin ka bincika ma me waɗannan mutane suka aikata
na sani magana ce ta kortu magana ce ta fyaɗe duk da mutane da ku kuke yata yatawa cewa ai sata ai barayi ne da shauransu ban san inda kuka samu wannan ba abin da yake faruwa annan shine mutane biyu wannan shanunsa 100 wannan shanunsa 50 suna neman mata suka nemi aure yarinya tace ita mai shanu 50 nan yafi larbi da biyayya ita take so uba kuma ya dauki yarinya ya ba mai shanu 100 ma'ana an yi mata auren dole shikenan shi kuma wata rana ya samu mutane suka tsare masa daji ya je yayi tade har ma a lokacin aka hada ardo suka yi musu shari'a a nan daji a ruga kan cewa shi wannan mutumin an ci taransa shanu 30 a 60 har ya biya 30 saura 30 akan saura 30 nan ne aka kai shi kotu to kaji yadda ma maganar take duk da dai wasu na yayatawa ai sata ce ai kaza kaza magana ce ta fyaɗe kortu ne yadda maganar take
to garba garba kai idan aka baka dama zaka iya bugan kirji saboda kana wakiltar al'umma ka je kai bailin kortu
ba ni nake wakiltar su
hadda kwartayen ma su ma duk kana wakiltar su
ni nake wakiltar su saboda haka don ya shiga wannan ittifai ba zan ce zan gudu in bar shi ba ka tuna akwai wanda yace a raba kasan nan guda biyu nan da Kano wanda kotu ta bada bailin sa sai mutane wanda yake wakiltar sa ya je yayi bailin sa bayan bailin ma ya saya masa kunsuru guda 10 yace nan da Kano wanda yake fafatukan bihafara ya je ya ciye murmure har yanzu cikin ayyukansa sojoji suka je suka masa rawan maciji ya gudu kuma ya sunatan yana nan to saboda haka
me na sani labarin
jama'a
wannan
su suna cikin wani hali ko abin nan ne bazan gudu jama'a ta ba
to garba garba hatta ita mata da aka yi wa fade ya kamata kana wakiltar sa ne ya kamata ka yi yawa ka bi ka dunta wato idan aka bi ta barawo abib ta mabi sawu wannan abin da ya dace da ya zama ka aikata kenan
Allah kai mako mai zuwa zamu ci gaba da jin bahasin garba ceri yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya ni Sarfi Lahashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya
ma da Allah a gaishe ka. Waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ku karfe 3 ne da minti 20 na dare a nan Washington. Yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da sharhin jaridun Kamaru.
Zan fara sahihin jaridun namu ne na wannan makon da jaridun Musahin ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru anda masu gudanar da aikin haji na wannan shekara suka fara gudanar da wani zanga-zanga a garin Garwa domin nuna bakin cikin su ga irin tashin gwauron zakat da farashin kujeran aikin haji yayi daga miliyan 2 zuwa miliyan 2 da rabi na sefan kudin Jamhuriyar Kamaru bayan waɗansu kudade na haraji da suke gefe sai kuma jaridar Cameroon Talat and itama ta nuna mana cewar sabon prime minister kasar Jamhuriyar Kamaru Chief Dion Gote ya kwashi kwanaki 100 akan kujerar mulkin kasar har yanzu dai gwamnatin bata canza zani ba sai kuma jaridar Osbater an da ta rawoto mana a babban shafin su cewar mayakan yan awaren kasar Jamhuriyar Kamaru sun lashe takwafin cewar sai sun raba kasar Jamhuriyar Kamaru gida biyu a yayin da suka danke babban jagora dan adawun kasar ta Jamhuriyar Kamaru ni Jean Furundi jaridar Guardian Post kuma ta ce kungiyar kwato hakkin bil adama ta duniya sun bukaci gudanar da wani binciken kwakwaf a bangaren yan awaren kasar ta Jamhuriyar Kamaru domin tabbatar da gaskiyan al'amarin jaridar The Post ta kasar Kamaru ta tabbatar da cewar sama da jandarmomin kasar guda 100 ne suka rasa guraben ayyukan su bayan binciken kwakwaf da aka yi akan su a yayin da aka same su da laifin cin hanci da karbar rashawa sai kuma jaridar Economy ta kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma cewa ta yi wani mataimakin ministan kasar Vietnam ya zargi gwamnatin kasar Kamaru kan kafar angulu da take yi wa gwamnatin kasar tsakaninta da kamfanin sadarwa na Nisset din kasar ta Jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar Informatin an zargi mutane da cewa fadan neman matsayi a hukumar inganta ruwan shan kasar Jamhuriyar Kamaru na Kamota yana neman durkusar da hukumar domin rashin tafiyar da ingantaccen ayyuka a wannan bangaren jaridan Run Liber kuma tace prime minister kasar Jamhuriyar Kamaru Chief Dion Gote yana ci gaba da lalubo hanyoyi na sasanta rikicin da yake cinyewa a bangaren yan awaren gwamnatin kasar Kamaru da gwamnatin kasar zamu kammala shirin jaridan namu ne na wannan makon da jaridan Kamaru Info anda tace gwamnatin kasar Kamaru ta musanta raɗaɗin da ake yi na cewar committee wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya za su yi wani zamanin musamman akan matsalar yan aware da kuma rufe dan adawun kasar Jamhuriyar Kamaru Maurice Kamto da gwamnatin kasar ta yi a gidan kurkuku Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru
kuma da Allah a gaishe ka Muhammad Awal Garba yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana
zaman lafiya hakika mu a tsarin mu na musulunci ya koyar da mu zaman lafiya sosai kuwa domin mun koyi wannan ne a wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shi annabin nan namu ya zauna da waɗanda ma ba musulmai ba har ma ya kai ga in ba su da lafiya ya ganje har gida ya gaishe su saboda me saboda gwadawa al'umma yadda zaman lafiya yake kuma sannan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai taba cutar da su ba kuma sannan suna zaman lafiya da su sannan kuma da wannan yasa muke jawo hankalin al'umma musulmai gashi muna cikin azumi ya kamata mu yi kokari mu yi abubuwa guda uku na farko mu dage da addu'a wa kasar mu Najeriya da duniya baki daya Allah ya zaunar da mu lafiya abu na biyu mu zama masu hakuri kamar yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya shahara wajen yin hakuri da kowa da kowa sannan abu na uku mu zamanto masu hangen nesa inda haka iyayenmu suka zauna da fadace fadace da mu za mu tashi a cikin yaki ne gaba daya to iyayenmu sun yi hakuri musamman tsakanin kristoci da wanda yake amana tsakanin kristoci da musulmai an zauna irin na shekarun baya can ana zaunar lafiya kowa na addininsa ba wanda yake tsangwaman kowa to wurin wannan zaman muke so a dawo da shi a cikin zaman lafiya Kiristoci a zauna lafiya, mu musulmi a zauna lafiya, mu haɗa kanmu tunda ƙasar nan ta mu ce gaba ɗaya. Saboda haka mu zauna lafiya. Wannan shine ko a tafsiri muke jawo hankalin al'ummar Najeriya gaba ɗaya, musamman matasa, a yi ƙoƙari a zauna lafiya, kowa ya zauna lafiya, domin zaman lafiyan shine za mu samu mu musulmai mu yi addininmu yadda muke so, sannan su kuma kiristoci ɓangaren su ma su yi addininsu yadda suke so. Amma in ba zaman lafiya, babu wanda zai gabatar da komai cikin kwanciyar hankali. To muna jawo hankalin al'umma don Allah, don Allah, musamman mu musulmai a wannan wata, mu dage da addu'a. Allah ya ba mu lafiya, ya ba mu zaman lafiya.
To madalla, wannan nasihar watan Ramadana kenan da Malam Muhammad wato Abdul Wahab kenan ya kawo mana. Yanzu ne za mu kawo muku kadan daga cikin sakonni da ke aika mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana bisa baka auren Hausa ƴan albasa katsina tarin Najeriya. Ina so in kira gwamnan jihar Katsina Rafi Aminu Bello Makari, gwamna mai adalci. Mai girma gwamna, abin da zai kawo mana sauki a ƙasar nan kuma a jihar mu, gaskiya ga ɗan ƙarin hukumi. Kakan manta da cewa ƴan Tanzania ta saka farko ka ce in Allah da kawo za ka ga ɗan ƙarin hukumi, domin za a samu kullaka a nan ne za su samu hanya mafi sauki in aka ga ɗan ƙarin hukumi. Kuma can karan dai Allah sun ya kawo aski don a zama mu take. To a yanzu wannan kawai Allah mai da kalanka ɗaya, idan Allah ya sa alaƙa da kai mulkin nan, ka wannan wani mutum da ya kama. Allah dan annabi a taimaka a aikanin hukumi, shi ne kallaka ne guda ɗin ya sauka a hannun kisa. Amma ga ana cikin halin da ake ciki, ya kamata a ce an yi wani zaɓen ƙananan hukumi a jihar Katsina, domin talakan jihar Katsina ya san abin da yake, ya san ana damuwa da shi.
Salamu alaikum sashen Hausa na murar Amurka. Da magana Yusuf Bazuka mai laida Gwalalo a jihar Bauchi. Bani dama na jinjina wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma ƴan majalisar dattawa da na wasu tarayya a bisa namijin ƙoƙari da suka yi. Suka cire joint account a takaice, local government ta ƙananan hukumomi za su samu ƴancin kansu, wanda duka abin da aka turo zai dawo ƙaramar hukuma, kamar yadda muka sani da yadda ake ƙananan hukumomi ayyuka wanda muka rasa shekaru wajen tafas da suka wuce. Da fatan wannan al'amari kalaka zai more shi kuma zai ji daɗinsa.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Suna na Usman Dongo Madakara, tilafa zaman kadara jihar Niger Nigeria. A matakan da aka dauka ga gwamnonin Nigeria da aka hana su taba kudaden kananan hukumomi, wallahi tallahi wannan abin ya dace. Ya tsinci ya kamata a dauki wannan matakai a kai, kuma da gwamnoni ba sa tura ma kananan hukumomi kudin su. Ya kamata yanda gwamnati suka yanda suka dauki wannan matakan, ya kamata a kai haka ko ne lokacin da suna zuwa suna dauki kudinta. Ni ne Usman Dogo Rafi, lafa zaman kadara jihar Niger Nigeria.
Kuma da la yanzu kuma ga takaitattun labarai.
To a takaitaccen jiya Talata an saki ƴan jarida kamfanin Lanci labaru na Reuters biyu da gidan yari, waɗanda ke bayar da rahoton abubuwan da ke faruwa a cikin wato a rikicin Rohingya a Myanmar bayan kwashe watanni 16 a ɗaure. Sakin nasu ya biyo bayan tashi tsaye da kafofin yaɗa labarai da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi. Shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin Amurka Mitch McConnell ya ce yanzu lokaci ne da 'yan majalisun za su bar maganar binciken da ya daɗe ana yi na cewa ko ƙasar Rasha ta yi shishigi a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2016, duk da cewa ƙoƙarin da 'yan jam'iyyar Democrat na majalisar wakilai na binciken shugaba Donald Trump da gwamnatinsa. A rufe wannan batu, McConnell ya ce a zauren majalisa, ya kuma ƙara da cewa batun wannan binciken da ya kwashe shekaru biyu ana yi ya zo ƙarshe. To sai dai ko manyan shugabannin 'yan jam'iyyar Democrat cikin gaggawa sun yi watsi da abin da McConnell ya faɗa.
To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can da la'asar za a ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Sarfila Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, da wanda ya shirya kuma ba da umarni Solomon Abu, da kuma injiniyanmu na wannan hantsi wato Malama Nashwan Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Sai an jima. Assalamu alaikum.